Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41, da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki, muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata 31 ga watan 10 na shekarar 2017. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke mai da hankali akan matsalolin mata musamman na karkara a wani sashi nata inda take gudanar da hidimar ba da tallafi da sauran abubuwa, ko matan da ake yi don su sun san da zaman majalisar?
Ta ba mu san ta ba. Ka ba mu da labarin.
Ka ba mu sani ba.
Ka he kun hayyace mu.
Muna da ƙarin bayani. Za kuma ku ji sharhin da wani masanin harkokin yau da kullum ya yi game da dokar takaita kiwo a wasu jihohin Najeriya. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan waɗanne irin matakai ne kuke gani ya kamata a ɗauka wajen shawo kan rikici tsakanin makiyaya da manoma a Najeriya. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar, amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma cikakkun labaran. Hukumar lura da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana yin shirye-shiryen taimakon Najeriya akan yadda za ta tunkari yiwuwar kwararowar 'yan gudun hijira daga ƙasar Kamaru. Rikici na ƙara ƙamari a ɓangarorin ƙasar ta Kamaru masu magana da Turanci, a yayin da ake fama da zaman tankiya tsakaninsu da masu magana da harshen Faransanci waɗanda su ne ke da rinjaye. Hukumar lura da 'yan gudun hijira ta kiyasta cewa kimanin 'yan gudun hijiran Kamaru 5,000 ne suka arce zuwa kudu maso yammacin Najeriya bayan da aka murƙushe zanga-zanga a yankunan masu magana da Turanci. Mai magana da yawun hukumar lura da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya, Babar Balkau, ya faɗa wa muryar Amurka cewa yana tsoron za a samu ƙarin 'yan gudun hijira, a saboda haka ana shirye-shiryen taimakon Najeriya tunkarar yawan kwararowar 'yan gudun hijirar.
Jami'an ma'aikatar kiwon lafiya na ƙasar Afghanistan sun ba da rahoton cewa wani mai harin ƙunar baƙin wake ya kai hari a unguwar ofishin jakadanci da ke Kabul, babban birnin ƙasar, har ma ya kashe aƙalla mutane 8 da raunata wasu mutanen. Ƙungiyar ISIS ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai harin. A farkon wannan wata, wani mai harin ƙunar baƙin wake ya tada bama-bamai da suke danƙare cikin motarsa a kusa da makarantar horar da sojoji ta ƙasar, inda ya kashe jami'an soja 15 da raunata wasu da dama. Ƙungiyar Taliban ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai wannan harin. Haka kuma, a makon da wannan al'amarin ya faru, wani mai harin ƙunar baƙin wake ya kutsa masallacin 'yan Shia a birnin Kabul, ya kashe mutane 50. Ƙungiyar ISIS ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai harin.
To, waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Talata, shugaban masu hamayyar ƙasar Kenya Raila Odinga ya bayyana sakamakon zaben shugaban ƙasar da aka yi a zaman shirme. Wannan ne furucin farko da Mr. Odinga ya yi tun lokacin da hukumar zaben ƙasar ta ayyana cewa shugaba Uhuru Kenyatta ne ya lashe zaben. A jawabin da ya gabatar ta gidan talabijin ƙasar, Mr. Odinga ya ce masu hamayya za su buƙaci magoya bayansu su ƙauracewa kashe kuɗaɗensu da niyyar kassara tattalin arzikin ƙasar. Za su kuma yi amfani da wasu hanyoyin nuna rashin amincewa ta halal, ciki har da yin jerin gwanu ko kuma zanga-zanga cikin lumana domin yin watsi da sakamakon zaben. Bai bayyana ko zai ƙalubalanci sakamakon zaben a kotu ba. A yayin da 'yan takara guda 8 aka bayyana a kan takardar zaɓe, shugaba Kenyatta ya samu kusan kuri'u 7.5 ko kuma kimanin kashi 98 daga cikin 100 na dukkan ƙuri'un da aka kada.
A makon gobe idan Allah ya kai mu shugabannin Koriya ta Kudu da China za su gana, matakin da zai kawo ƙarshen zaman tankiyar diplomasiyya shekara guda akan girka garkuwa daga harin makamai masu linzami da Koriya ta Kudu ta yi. Yau Talata, ofishin shugaban Koriya ta Kudu ya gabatar da wata sanarwa da ke cewa shugaba Moon Jae-in da takwaran aikinsa na China Xi Jinping za su tattauna a gefen taron kolin kungiyar haɗin tattalin arzikin ƙasashen Asiya da Pacific da ake kira APEC a takaice, wanda za a yi a ƙasar Vietnam a ranakun 10 da kuma 11 ga watan Nuwamba. Dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ta raunana bayan da Koriya ta Kudu ta girka na'urar kariya daga makamai masu linzami kira Amurka da ake kira THAAD. Koriya ta Kudu ta ce ta girka garkuwar ne domin daƙile yiwuwar harin makamai masu linzami daga Koriya ta Arewa. To amma China ta ce girka na'urar yana da illa ko yana janyo barazana ga matakan tsaronta. A saboda haka ta maida martani akan kamfanonin Koriya ta Kudu da dama waɗanda suke gudanar da hidimominsu a China, ta kuma haramtawa ƙungiyoyi kai ziyara buɗe ido zuwa Koriya ta Kudu. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe sashe na musamman da ke kula da mata da yara ƙanana. Abubuwan da tafi mai da hankali a kai sun haɗa da kiwon lafiya, ilimi, tattalin arziki da samar da tsaftataccen ruwan sha ga al'umma, musamman ma matan karkara da yara ƙanana. To sai dai ba duka matan karkara da ake yi don su ne suka san da zaman majalisar ba. Tamar Abari, wakiliyar sashen Hausa, na da ƙarin bayani.
Ƙungiyoyin da ke ƙarƙashin ta su ne ke gudanar da ayyukan kai tallafi. Hakan ta sa muka leƙa wasu daga cikin karkaru na jihar Damagaran don jin ko matan sun san da ita wannan majalisar ɗinkin duniya, sai suka ce
ta ba mu san ta ba. Ka ba mu da labarin ta.
Ka ba mu sani ba.
Ka he kun hayyace mu.
Sai dai a koyaushe matan na bayyana matsalolin su tare da neman taimako daga ƙungiyoyi da masu hannu da shuni.
Matsala muna da ta ruwa, muna son ta huna. Matsala muna da ta abinci, kuma muna so a ƙara mu likita. Matsala kuma muna so hallu a kawo mu makaranta.
Muna da matsalar ruwan sha. Tunda yanzu irani yayi sai mu je har mu kwana ma a bakin famfo. Kun ba mu samu ruwan ba. A zo a aika shatan ma ba a samu shi ruwan da dadi. Muna da bukatar wannan. Kuma su kuma makarantun kuma yaran mu ga su nan bara. Su yi ba ma makarantai.
Mu yanzu nan muna da matsalar ruwan sha. Tunda yanzu tun da safe an kata hirahin. Sai ka kai wajen sallar azhar baka samu ruwan shan ba. Irani yayi. Akwai wahalu gaskiya. Akwai lokacin da zaka bada kudinka ma a tai shatan ma a shatan ma ba an samu maka bishi. Haka nan za a maido maka kaya. Kuma makarantun ma muna da matsalar su. Tunda mu yanzu yan lakwal din tamu. Yaran hesi ta zuwa si ta zuwa malaman ne musu zawo.
Sai dai daga nata waje hukumar da ke kula da al'umma mata da yara ƙanana ta jihar Damagaran na bakin kokarinta wajen kula da matsalolin na matan musamman ma na karkara ta hanyar rarraba musu dabbobi, kayayyakin sana'a da dai sauransu. Sai dai hukumar tana da sauran aiki na ta ƙara waye kan matan na karkara su san majalisar ɗinkin duniyar. Ita ma kuma majalisar ɗinkin duniyar ganin matan na karkara na fama da wahalhalu take ga gwamnatoci da sauran ƙungiyoyi da su kula da wadata matan na karkara da abubuwan more rayuwa. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Tamar Abari. Wasu jihohi a Najeriya sun yi dokar takaita kiwo, wasu kuma na shirin yi. A gobe Laraba idan Allah ya kai mu ake sa ran irin wannan dokar za ta fara aiki a jihar Benue da ke Najeriya. Abinda wasu ke gani kamar dokar ba ta dace ba. Akan haka ne na nemi jin ra'ayin Dr. Usman Bugaji ya yi mana sharhi akan wato me yin sharhi akan lamarin yau da kullum don ya yi mana ƙarin bayani ga abin da ya ce.
To da farko ne kamar nake ita kanta dokar da wannan ta jihar Benue da waccan wadda fayashe ya yi a yasa ta ikiti da waɗanda ma ake tunanin a wasu wuraren duka an yi su ne a cikin yanayi gurɓatacce wanda yake da haushi da faɗa da zato iri-iri ɗin kenan. Na biyu, a yanda aka yi sun zai yi wuya. Yanzu ƙaddara mutum ya tashi daga jihar Plateau ko kuma a ce na Karawa wanda ba ta da wannan doka. Ya koro shaninsa. Hanyar da zai iya tafi Enugu, misali, sai ya bi ta Benue. To shi in ya zo Benue ɗaukar shanin zai iya ɗora a kansa ya wuce ko ko ta ina zai bi. An masa wata hanya wadda zai zagaya kada ya shiga jihar Benue. So babu hankali da tunani da hangen nesa a cikin jihar na abuwa. Kuma a ƙasa kamar Najeriya a ce wata jiha za ta yi doka irin wannan wadda za ta yi ci karo da dokar ƙasar baki ɗaya kuma a zuba ido a kallo yana nuna kamar babu ma gwamnati ta tarayya a ciki. Inda haka ba, ai ta kawo wata sabuwar dalili da za a fara wani rigimar kuma a fara wani yaƙi.
To, dakta, ita wannan doka za ta takaita kiwon ne a wasu wuraren koko gaba ɗaya take nema ta hana kiwon a irin wa'annan jihohin kamar Benue?
Abinda suke nunawa shi ne ba zai yiwu ba Bafulatani ko ma wa ba Bafulatani ba dai mutum ya taho da shanu ya keta jihar Benue yana tafiya da su suna kiwo ko da kofurtani ne za su.
To, dakta, ina mafita a wannan al'amari?
Mafita da kwai hanyoyi da ake so a ji kuma ana kansu ba. Ni din nan ina cikin masu sa a kirawo shugabannin Fulani na ƙasa baki ɗaya su taru ƙarƙashin shi ne martaba sarkin musulmi domin a zauna da su a fara gane shin ina iya abin ya kai kuma menene abin da kwai shawarwari dama an zauna an tattara an tace wanda za a isar da su a gabansu. Kuma a fito da yanayi ko kuma da tsari wanda yake na zamani a ce wannan kiwo da ake ta yi da cikin da ake yin sun shekara da shekaru 500,000 ana ta wani yau ga wasu abubuwa sun taso ya za a gyara shi yanda ba zai ci karo da wasu abubuwa ba ya za a gyara shi za a fi samun ribarsa to sai a kai waɗannan shawarwari gaban ita kanta gwamnati a ce to gwamnati maimakon a dinga samun irin wannan faɗa ana rikici ana kashe mutane ana lalata tattalin arziki na ƙasa ga wasu hanyoyi da wasu shawarwari mun kawo wanda muke da su in an bi su kuma an samu yarjejeniyar su waɗannan dai wanda abin ya shafa da hanyoyin da za a yi to wannan taron ba a sa ranar shi ba amma na san ana shirye-shiryenta muna fatan ita gwamnatin in tana saurara ta san cewa an kasa gane kanta don Allah ta fi san mana waye ne za a iya samu a kan wannan magana don shawarwarin da ake da shi a ji a kai da shi.
Dr. Usman Mubagaja kenan mai yin sharhi akan lamuran yau da kullum. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan waɗanne irin matakai ne kuke gani ya kamata a ɗauka wajen shawo kan rikici tsakanin makiyaya da manoma a Najeriya. Sai a kira a bayyana ra'ayi amma kafin nan ku ci gaba da jin wannan waƙar.
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. A kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To mun samu kira na farko daga Jigawa.
Hello.
Hello, assalamu alaikum, da wa muke magana daga Jigawa?
Ina magana da Dawaki Guri, Jigawa.
To, muna jin ra'ayinka.
Yawa. Ra'ayina wannan abubuwa da Fulani suke, mu masu noma ne su kuma masu kiwo. Saboda haka, mu masu tsaya da nasu, ko ba gane ba, kowa ba za a hana shi haƙƙinsa ba. Saboda haka, ta ware haƙƙin manoma, ta ware haƙƙin ainihin su makiyaya. Su kuma makiyaya suna da wani abubuwa wanda ya kamata mai ce Allah su ja musu kunne. Su suna ga kawai in ba su yi ta aji ba, su kawai shanunsu ba za su haihu.
To, mun gode da wannan kiran daga Jigawa. Yanzu kuma bari mu je Zamfara.
Hello?
Hello, da wa muke magana daga Zamfara?
Ina magana da Alhaji Mai Nasara Gusau.
To, Alhaji Mai Nasara, muna jan ka, menene ra'ayinka?
Ya ra'ayina na ana ya kamata gwamnatin tare a ta shigo a kan wannan dokokin da wasu gwamnatoci suke kafawa. Ya dace da a ce rage da an samu Fulani wata dokawa da ba za su iya zuwa inda suke so ba. Sai ya zama an nuna bambanci kenan. Ni ra'ayina na.
To, mun gode Alhaji Mai Nasara. Yanzu kuma bari mu je Kaduna.
To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.
Wa alaikum assalamu, da wa muke magana?
Maryam Dauda sunana. Alhaji Musan Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kadunan Najeriya.
Alhaji Musan Garo, kana lafiya? Menene ra'ayinka?
Lafiya tsalau na can, Maryam Dauda. To, alhamdulillahi, ra'ayina akan wannan batu da aka yi magana na maganar makiyaya da manoma. Gaskiya ne, abin da nake duba ya kamata gwamnati ta tsaya kan jishigan ƙarfi. A cire son zuciya a ɗaya su manoma, ya kamata a ce su kansu tabbatar da cewa su daina cinye burtuli na guraren Fulani. Su kuma Fulani su rika tsayawa a burtulin da aka bar su. Amma da yawa za ki gani, saboda yanzu bana ɗin nan mutane kin ga suna maganar noma-noma ɗin nan, gaskiya a gaba ɗaya duk wani hanya ta Fulani an cinye ta, an mamaye ta. Manoma sun mamaye ta. To, ya kamata gaskiya a rika tabbatarwa da ana fitan musu da su kansu Fulanin, ana ba su haƙƙinsu. Dan da yawa za ki gani, Madam Dauda, wallahi za ki bi wasu labi-labi. Da Fulani suke bi da yanzu idan suka ba za ki ga ya zama fadama, ya zama gonaki. To, ya kamata a ce Fulanin ana ba su dawo. Kuma yawanci za ki ga irin wannan rikicin da ake fama da shi, za ki ga ma ba ma 'yan Najeriya ba ne, wasu Fulani suke shigowa daga wata.
To, Alhaji Musan Garo, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Nasarawa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, daga ina ake kira? Da wa muke magana kai?
Jihar Nasarawa.
To, Malam Baliya, muna jan ka, menene ra'ayinka?
Auni lafiya.
Lafiya kallau.
Wato, a gaskiya maganan Fulani da manoma, gaskiya gwamnati ne ya kamata su sa hannu. Saboda gaskiya tibi na noma a labi. Su Fulanin sun tashi je kiwo, kuma sai a bar yara kanana ne na je kiwo. Kinga dole barna ya samu. Ya kamata gwamnati ta duba wannan, ta dauki mataki a kai.
To, Malam Baliya, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu sake komawa Jigawa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Jigawa?
Malam Dauda, kina magana da Alhaji Ahmad Kiya daga Hadejia.
To, Alhaji Ahmad daga Hadejia, kana lahiya?
Lahiya kallon, Malam Dauda.
To, menene ra'ayinka?
Ra'ayina nan, lallai gaskiya ne gwamnati ya kamata ta shigo maganar manoma da makiyaya nan. Sannan su ma Fulani suna da wani irin hali na daban, wanda in shanunsu in ba su ce gonakin mutane zai shiga kamar ba za su haihu ba. Saboda haka su ma su cire wannan irin aƙidar na ta zuciyarsu ta wannan aikin. Amma gwamnati kam ya kamata ta buɗe wa makiyaya guri, domin in ba manoma ba makiyaya, in ba makiyaya ba manoma, haka kowa zai cuto wani. Saboda haka a dinga haƙuri akan wannan al'amari.
To, bawan Allah daga Hadejia, mun gode. Yanzu kuma bari mu je jihar Filato.
To, Alhaji Maryam Dauda, barka da asariya.
Barka, ka dai da wa muke magana?
Kina magana da Awal Hudu daga cikin garin Ukur, jihar Filato, Najeriya.
To, Malam Awal, menene ra'ayinka?
To ra'ayina shine gaskiya sai gwamnati sun sa ido kan burtali na makiyaya, sannan kuma su manoma su kiyaye noma burtali na makiyaya. Kuma makiyaya kullum manoma suna kuka da su, sai kika shanu 200 a ba yaro karami ya shigar da su cikin inda gonakai suke, ya zuba su ciki, mai gona ya zo ya yi magana su bubbuke shi. To kin ga wannan ba daidai ba ne, bai kamata ana ɗaukan doka a hannu ba. Su manoma in an musu laifi su kai ƙara zuwa gurin shugabannin arko-arko suna da shi.
To mala awal lokaci ya ɗaga mana hannu, don haka za mu dakatar da kai a nan. Mun gode da waɗannan ra'ayoyin da kuka bayyana mana. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A nan agogonmu na cewa ƙarfe 4:50. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar, inda yanzu haka aka himmantu tun mataki na ƙananan hukumomi zuwa gundumomi domin soma tankaɗe da raraya na wasannin kwambalar takobi na ƙasa wanda zai wakana a wannan shekarar daga ranar 25 ga watan Disamba na shekarar nan da muke ciki zuwa ranar 3 ga watan Janairun shekara ta 2018. Birnin Zandar ne zai karɓi bakuncin wasannin na kukuwar gargajiya, wasanni mafi farin jini a jamhuriyar Tanjar a wannan karon. Idan muka leƙa kuma a ƙasashen Turai, yanzu haka ana can ana gogawa yayin da aka gama waɗansu wasanni na club-club inda suka kasance zakaru a ƙasashen Turai a shekarar ta gabata. Wasannin da ake ce ma Ligue des Champions, inda Paris Saint-Germain da Anderlecht suka gabsa a rukuni na biyu, sai kuma Celtic Glasgow da Bayern Munich duka a wannan rukuni suka ke cire ni. A rukunin A, FC Bal da CSKA Moscow ne suka kara, yayin da Manchester United da Benfica da Lisbon a wannan rukuni na A suka dabsa. Atletico de Madrid ta buga da Karabachi, yayin da AS Rom ta buga da Chelsea duka a rukuni na C. Sai kuma a rukuni na D, Sporting Portugal ta kabra da ita da Juventus ta Turin ta kasar Italia. Sai Olympiacos ta kasar Girka ta dabsa da ita da FC Barcelona ta kasar Spain a rukuni na D. Kuma za a ci gaba da waɗannan wasanni idan Allahu ya kai mu a ranar gobe Laraba. Shi ko mai horar da kungiyar ƙwallon ƙafa ta kasar Faransa Didier Deschamps a yau ne ya rattaba hannu a yarjejeniyar da za ta ba shi damar kasancewa mai horar da kungiyar ƙwallon ƙafa ta kasar Faransa har zuwa shekara ta 2020. A wasannin tennis kuma, idan muka leƙa a wasannin Masters na birnin Paris, a ɗazu-ɗazun nan ne Adrien Manarino ya karkare David Ferrer a zagaye na farko, yayin da Pierre-Hugues Hubert ya sha kashi a hannun Feliciano Lopez tun zagaye na farko na waɗannan wasannin, wanda ake jiran gani a wannan kwambalar ta wasannin Masters na birnin Paris shine ɗan ƙasar Faransa na Lucas Pouille, wanda ya lashe wasannin birnin Vienne a 'yan kwanakin da suka gabata, kuma zai shiga waɗannan wasannin na Masters na Paris a ranar gobe Laraba idan Allahu ya kai mu. Sai dai waɗannan wasannin na Masters na birnin Paris ba za a ga shahararrun 'yan wasannin tennis ba na duniya kama Roger Federer da Gael Monfils ɗan ƙasar Faransa. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A shekarun baya-bayan nan, Amurka ta goyi bayan kokarin Burma na canji a hankali wajen zama ƙasa mai bin tafarkin demokradiyya. Amma duk da haka mun nuna matukar damuwarmu akan abubuwan da ke faruwa a baya-bayan nan a jihar Rakhine da tashin hankali da bakin zalunci da 'yan Rohingya da wasu al'ummomi suke jurewa. Kamar yadda mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nawat ta faɗa, a cewarta ya zama wajibi a hukunta duk wani wanda ke da hannu akan munanan aika-aikar da ke faruwa, ciki har da waɗanda ba hukumomi ko ƙasashe bane da suka hada da 'yan banga. A dalilin haka ne Amurka za ta ɗauki waɗannan matakan. Tun 25 ga watan Agustan nan, ƙasar Amurka ta daina la'akari da dokar da ko yarjejeniya da ake kira JADAD, wacce ta sassauta wa sojoji masu mulki na da da na yanzu. Amurka tana nazarin amfani da matakan tattalin arziki ta auna waɗanda ake zargi da cin zarafin bil'adama. Dukkan rundunoni da jami'ai da suka yi aiki a arewacin jihar Rakin ba za su cancanci samun kowane irin tallafi daga hannun Amurka ba. Amurka ta soke gayyatar da ta yi wa manyan jami'an tsaron Burma domin su halarci tarurruka da Amurka ta shirya. Amurka tana aiki da wasu ƙawayenta da hukumomin ƙasa da ƙasa don samun damar shiga wasu wurare masu muhimmanci a ɓangarorin ƙasar da Majalisar Ɗinkin Duniya take gudanar da ayyukan tantance sahihan bayanai tare da ƙungiyoyin ayyukan jin ƙai da kafafen yaɗa labarai. Amurka na shawara da ƙawayenta da abokan aikinta kan batun matakan ladabtarwa a Majalisar Ɗinkin Duniya, ta Majalisar Kare Haƙƙin Bil'adama ta Majalisar, da kuma ta wasu kafofi da suka dace. Hakanan Amurka tana nazarin azakan wasu mutane ko cibiyoyin ƙasar. Amurka za ta ci gaba da goyon baya ga ƙudurin ƙasar Burma na komawa bin tafarkin demokradiyya da kuma ƙoƙarin ganin an warware rikicin da ke faruwa a jihar Rakin, wanda ya sanadiyar mutane 600,000 'yan Rohingya da suka gudu daga ƙasar tun a 25 ga watan Agusta. Tilas gwamnatin ƙasar Burma haɗe da rundunar sojojinta su ɗauki matakai na gaggawa na ganin an samu zaman lafiya da tsaro. Su aiwatar da alƙawarorin da suka yi na ganin kayan jin ƙai sun kai ga mutanen da suke cikin matsananciyar wahala. Su sauƙaƙa ma waɗanda suka gudu ko suka ɓace hanyoyin komawa muhallansu, sannan kuma su magance dalilan da ke haifar da wariya ga mutanen Rohingya ta hanyar ƙaddamar da shawarwari da cibiyar ba da shawarwari kan batun ƙabilar Rakin, wadda ta haɗa da ingantaccen hanyar samar da zama ɗan ƙasa. A shirye Amurka take ta ba da goyon bayanta wajen ganin an ɗauki waɗannan matakai. Wannan shine sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
Yau Talata, kotun kolin ƙasar Spain ta buƙaci tsohon shugaban yankin Catalonia mai ƴancin cin gashin kai kada ranka da han da ya bayyana a gaban taron na Alhamis da safe idan Allah ya kai mu. Lauyoyin gwamnatin Spain suka ba da sanarwar shirye-shiryen cajin shugabannin Catalonia da laifin cin amanar ƙasa da almubazzaranci da kuma ta da zaune tsaye ko kuma yin tawaye. Shugaban Catalonia ya ce ba zai nemi mafakar siyasa a ƙasar Belgium ba. Ya yi wannan furucin ne kwana ɗaya bayan da ya je ƙasar. Hukumar lura da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana yin shirye-shiryen taimakon Najeriya a kan yadda za ta tunkari yiwuwar kurarowar 'yan gudun hijira daga ƙasar Kamaru. Rikici na ƙara ƙamari a ɓangarorin ƙasar ta Kamaru masu magana da Turanci a yayin da ake fama da zaman tankiya tsakaninsu da masu magana da harshen Faransanci waɗanda su ne ke da rinjaye. Jami'an ma'aikatar kiwon lafiya na ƙasar Afghanistan sun ba da rahoton cewa wani mai harin ƙunar baƙin wake ya kai hari unguwar ofisoshin jakadanci a Kabul babban birnin ƙasar, har ma ya kashe aƙalla mutane 8 da kuma raunana wasu mutane. Ƙungiyar ISIS ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai wannan harin.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Jummai Ali da ta taya na gabatar da shirin, da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniyan Mr. Cedric Franklin, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.